sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Yayin wata ganawa da yayin da shugabannin Amurka yan asalin Asiya don tattaunawa kan kisan da aka yi wa wasu mata shida yan asalin yankin da wasu mutane biyu a kusa da birnin Atlanta. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ɗabi'ar nuna ƙiyayya ba ta da matsuguniya a Amurka. A wani jawabi da ya yi a Jami'ar Emory da ke birnin Atlanta, shugaba Biden ya ce akwai wasu halaye na mutuntaka da ya kamata a ce suna haɗa kan Amurkawa. Yana mai cewa yin yaƙi da ɗabi'ar nuna ƙiyayya na daga cikinsu. Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris na ziyara ne a jihar ta Georgia da zumar yaƙi da annobar COVID-19 da kuma tattaunawa da shugabannin Amurka yan asalin Asiya kan wannan hari da aka kai. Hukumomin Georgia dai ba su ayyana wannan hari a matsayin nuna ƙiyayya ba, wanda aka kai wani shagon yin tausa saboda mutumin da ake zargi da kai harin ya ce abin da ya tizira shi kai harin na da alaka ne da batun da ya shafi yin lalata. Ƙungiyar Taliban ta gargaɗi hukumomin Washington da kada su kuskura su ɗage ranar 1 ga watan Mayu da aka shata a matsayin ranar da dakarun Amurka da na ƙungiyar tsaro ta NATO za su fice daga Afghanistan, inda suke alƙawarin za su mai da martani idan hakan ta faru. Abin da ke nufin za su zafafa kai hare-harensu kamar yadda kamfanin jallancin labarai na AP ya rawaito. Ƙungiyar ta Taliban ta fitar da wannan sanarwa ce a wani taron manema labarai da ta yi a Moscow kwana guda bayan wata tattaunawa da ta yi da manyan jami'an gwamnatin Afghanistan da na kasashen duniya da ke sa ido kan rikicin kasar. An dai yi zaman ne da zumar ganin an farfado da shirin sulhu da ake kokarin yi don kawo ƙarshen rikicin kasar ta Afghanistan wanda aka kwashe gwamnatin shekaru ana yi. Ita dai gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce tana nazarin wannan yarjejeniya ce da aka kulla da Taliban da gwamnatin Trump. A ranar Laraba, Biden ya faɗa wa gidan talabijin na ABC yayin wata hira da aka yi da shi cewa akwai yiwuwar a cimma wa'adin na ranar 1 ga watan Mayu, amma abu ne mai wuyan gaske. Yana mai cewa ko da za a sake ɗage wannan rana ba zai zamanto zuwa wani lokaci mai tsawo ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da gagarumin rinjaye wajen yin Allah wadai da juyin mulkin da aka yi a Myanmar, yayin da ƴan majalisar suke ci gaba da sukar irin tsauraran matakan da hukumomin ƙasar suke ɗauka wajen daƙile zanga-zangar da ake yi tun bayan juyin mulkin na ranar 1 ga watan Fabrairu. Matakin ya samu goyon bayan ƴan majalisa 398, yayin da mutum 14 suka zaɓi akasin haka. Mutum ɗaya da ya ƙi yin zaɓen da sauran ƴan majalisa 14 da suka nuna adawarsu da wannan mataki duk ƴan Republican ne. Wannan matsaya dai ta yi turne da juyin mulkin da aka yi da kuma tsare shugabannin fararen hula, inda majalisar ta yi kira ga sojojin da su saki dukkan waɗanda suke tsare da su, sannan a bar waɗanda aka zaɓa a majalisar dokokin ƙasar ta Myanmar su koma bakin aikinsu. A jiya Juma'a, rahotanni sun ce jami'an tsaro sun kashe aƙalla mutum 9 da ke adawa da dakarun ƙasar ta Myanmar, yayin da ƙasashen kudancin gabashin Asiya suke kira da kawo ƙarshen wannan rikici. Wani kwamiti da ke ba hukumar lafiya ta duniya WHO shawara ya ce alfanun da allurar rigakafin cutar COVID-19 ta AstraZeneca take da shi ya ɗara haɗarin da ke tattare da allurar, yana mai yin kira da a ci gaba da amfani da ita. A ranar Laraba, kwamitin ya fitar da makamancin wannan matsaya a mataki na sharafage, amma sai a jiya Juma'a ya kammala nazarinsa yayin wani taro da ya saba a hirkwatar hukumar da ke birnin Geneva. Shugaban WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce kwamitin ya yi nazari kan dukkan bayanan da aka tattara kan allurar ta AstraZeneca bayan da kasashen nahiyar Turai da dama suka jingina yin amfani da ita saboda korafi da ake cewa tana haifar da daskarewar jini. Yayin da rikicin yankin Tigray na ƙasar Habasha ke ci gaba da kazancewa, asusun tallafa wa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya jaddada muhimmancin ganin an agaza wa ƙananan yara a wannan ƙangi da yankin ya shiga. Hukumar ta lura cewa wata 5 bayan ɓarkewar rikicin an fara fahimtar irin ta'asar da aka aikata, waɗanda suka haɗa da kisan gilla da kuma cin zarafin mata da ƙananan yara da aka yi a yankin na Tigray. Cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Juma'a, darakta a hukumar Henrietta Fore ta ce kisan gillan da aka yi wa wasu yara ƙanana su 20 a majami'ar Maryam Dengalat a watan Nuwamba zai ci gaba da kasancewa a zukatan iyalan yaran da kuma al'ummar yankin. hukumar ta UNICEF ta bada rahoton cewa an lalata makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya wadanda kungiyoyi da ke dauke da makamai suka mallake su.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu taurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Ni goma an tashi lafiya.
Lafiya kalau, alheri. Komai lafiya kalau, wallahi muna nan babu matsala cikin idan Allah.
To me ke dauka hankalinka kuma a wannan mako harkokin Amurka?
Gaskiya harkokin Amurka shine wato babban abin da ya dauke hankali shine majalisar dokokin kasar nan tabbatar da tallafi na yaki da cutar coronavirus, wanda gwamnati ta samu isasshen kuɗi da za ta iya karo sai wato sayo karin rigakafi da za ta yi ma jama'a kamar yadda ta yi alkawari kafin a ce dai cikin watan Yuni ko Yuli.
Ya ji ana cewa shugaban kasa ya bada umarnin nan da watan biyar a bada wannan dama ga kowa, ba gaba gaba ba, a kafin nan da wancan lokacin kowanne ba Amurka duk kowanne yake da wannan kasan. Yes, eh, wanda yake son ya samu ya samu.
To kin ga wannan babban albishir ne da zamu iya cewa wato ya fito a wannan mako. Duka muna nan muna jin dadin haka, wanda hakan na tabbatar da nan da dan lokaci kalilan za zo a nemi wannan cutar a rasa ko kuma zai yi sauki ainun. Lalle kan gwamnati ta taka rawan gani a wannan fanni da take baiwa a ɗaiɗaikun Amurkawa wannan tallafin.
Mu ma muna namu kokarin Allah kuma ya sa mu ma mu rika samun irin ci gaban nan da ake samu a kasashen waje.
Gaskiya ne, dole mu yi ma kasashen mu fata, an ce kuma fata na gare lamiri. To Allah tabbatar da haka.
Amin, sumu amin.
Queen.
kamar da muka saba bari mu bude wannan zango da gaishe-gaishe abu namu wannan yau mu ma ya zago ya saki zagowa kanmu kwanakin baya mun yi ya ta saki zagowa kanmu yar mu da kanwan mu
ai wa zamu yadda mu ji ba kanwan wasu mu ne
yar wasu kanwan wasu
yawa
to ita Aisha Madina mai shanu tana shirin yin aure wato Aisha Madina mai shanu da angonta Jamil Muktar Shagari muna muku fata alheri to an jera wato katittuka aka aiko na gwamma ni da na fara ganin kati na farko na ta aka fara wanda dai hidindimin da suka shafi amarya
aka fara
yawwa aka fara turo da ango tukuna aka biyo shi Murtala ya aiko da ya turo da ango ya kara turo da amarya to ni ido na ya fada sai ya fada kan da angon sai naga an ce ana wani ko wankan ango sai nace what ko dauke nace ango hidima ango ake ji da shi a lokacin aure ko amarya tukuna
ina zamani ne ana ji da dukan su yanzu
yawwa ai ina so ai dama ina so in kira Murtala in ce sannun
ku
kawai sai naga nace karo da na amarya naga ashe na amaryan ma bukukuwan
ni alheri ai ni naga a wannan hoto na ya sunan shi katin auren bai dai kai wata ɗaya ba nace a ashe babban sha'ani ne a gaban mu haka
to ka tsaya dai to ka tsaya barin ta jera maka
yawa to
abubuwan da za a yi daga ranar 24 ran Laraba kenan kaga wato ranar 24 ga wannan watan ran Laraba da karfe 4 na safe na yamma kai za a yi wankin amarya aha lamba 17 Zamfara Road
to
a gidan injiniya Muhammad Yeldu sai kuma ranar Alhamis 27 ga wata sai kuma ranan kuma za a yi kamu da karfe 2 ne ba amma shi wannan ranan da za a yi wankin amarya ina ga bisa ga dukkan alamu kowa na iya zuwa amma kamun nan ki da wata waliba ce sai kana da kati
na'am
sai kana da kati
ne za ka yi
wannan ma ba aha shi wannan ba amma ba a sa burin ba dan saboda in kana da kati ka san inda za a yi na tuna wani aure da aka yi na wasu manya lokacin ina Jos wasu manya ƴaƴansu suka yi aure to in aka baka katin gayyatar nan kawai na gwamma daga Lagos zuwa Jos katin ka shine
jinjinka kai
shine tikitin shiga jirgin ka kawai sai ka tafi tashar jirgi a Lagos ka hawo jirgi zuwa Jos ka sake nuna kati ka hawo jirgi ka koma
shikenan
an yi tashar jirgi
kai
ne kana da kati a hannunka
wannan shi an babbar harka
mubarka to wannan kaman nan dai sai kana da kati kana kuma ran juma'a da karfe 1 na yamma a gidan Alhaji Dahiru mai shanu da ke Arkilla gidan Fulani Allah ya sa na faɗi wannan daidai a cikin garin Sokoto
ba komai ma yawan ranar buki ba komai duk abin da aka faɗi na tafiya
yawa to za a yi yini walima wato kila tun daga karfe 1 nan har dare walima za a yi ta wannan kuma kowa ma ya zo shi ma na kowa ne
ina muke
sai kuma ai ban gama ba sai kuma yini walima ta biyu to wannan lamari ya daure min kai na gwamma
Allah sarki
yini walima ta daya za a yi ta da karfe 1 yini walima ta biyu za a yi ta da karfe 12
daidai ne
ehe amma kuma a gidaje daban-daban ina ga walima ta daya za a yi ne
a gidan amarya da farko aje kuma
gidan amarya a yawwa amma lima ta daya za a yi ta a gidan amarya walima ta biyu za a yi ta a gidan ango da karfe wato ran juma'an kenan da karfe 12 na rana za a yi ta ne a gidan His Excellency Alhaji Muktar Shehu Shagari
masha Allah
dake lamba 10 Sakaba Road rinjin Sambo area to sai kuma ran juma'a din har yau da karfe 7 na yamma za a dauka amarya shi ta kuma daukar amaryar nan ita ba ai za a yi ta ne a gidan Dr. AM mai shanu gidan su amarya ke dake kan titi lamba 34 Dange Road sai kuma ran Asabar ranan kenan ita kuma ake cewa a turanci ku yan kwallo kun aka ce grand finale
ran da ake ce ma dide
yawa to ranan sai ran Asabar da karfe 4 na yamma dan za a budin kai da kuma walima shi kuma wannan shi ma sai kana da kati shi ma ba wuri in kana da kati ka sani
masha Allah ni ai ni haka muke so
yawa da
waliman nan ta yawa
kar ai ta mai dan mai kudai ya je har gidan mutuwa ma ya samu ta abinci ya ce to Allah ya kai mu nan
ha min so mu amin
to Madina Aisha Madina mai shadu da kuma Jamil Muktar Shagari muna muku fatan alheri Allah ya ba da gaban lafiya
sannan kuma zan wakilta Murtala don rawan da nake niyyar yi don na wakilta shi da Allah ya yi rawan nan kai ya yi sassauci
yawa to muna muku fata alheri to bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Mahmud Salisu kauran na moda wanda shi kuma zai aure gimbiyarsa Sadiya Badamasi Muhammad ɗan yaro idan Allah ya yarda su kuma za a yi wannan auren nasu ne ranar Asabar 27 ga watan Maris a gidan Malam Amadi kusa da tsohuwar tashar kauren na moda da misalin karfe 12:30 na rana Allah ya sa an yi
adalci
Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to kafin ka karanto mika gaisuwa da ke hannunka na gomma bari mu dire da wannan aure da aka riga aka yi makon da ya gabata tsakanin iyalan Alhaji Kabir Yayo Ali Sabo Ibadan da kuma na iyalan Alhaji Umar Abdullahi Kero a jihar Katsina waɗanda aka ɗaura auren ƴaƴansu Abubakar Kabir Yayo Ali da Asma'u Umar Abdullahi Kero an yi wannan auren ne makon da ya gabata ranar Asabar ta shige to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman
tare amin summa amin zamu shigar da su da farko muna mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wato iyalan gidan Sheikh Abdullahi Mai Kano daga garin Farai a kasar Ghana na rasuwan Sheikh Aliyu Kalamul Faida wanda Allah mai cikawa a ranar wato talata aka bisa shi a ranar Laraba to muna addu'a Allah ya ji kanshi ya ba kuma sauran dangi da duk almajirai na gidan Malam Mai Kano a karkashin jagorancin halifarsa wato Sheikh Ahmed Abu Faid Mai Kano Jello to muna mika wannan ta'aziyya gama wato musulmin kasar Ghana musamman mabiya dari kan Tijaniya to gaisuwar ta'aziyya ta bi kuma dan uwa da ake kira wato Bulukiya wanda yake na dangi Usmaniya wanda yake yana zaune a kasar Spain shi kuma Allah mai cikawa ranar talata to shi kuma muna addu'a Allah ya kai shi ya ba kuma dangi hankuri magabatan mu duka Allah ya ji kansu mu kuma kyautata namu zuwa
Amin suma amin. Gaishe ga sai da zumunci na abari ya huce zuwa ga Malam Kasim a Jamhuriyar Nijar da Wanzam Kasim Kiringin da Babayo Hotoro mawakin matasa sai Bula Makulla Kandilwa Bukar da Umar Bakal Magariya Kitari da Comrade Muhammad Dini Tamsuwa sai Abba Alhaji Salisu Fataskum da Aisha matar Useni Dangote Karasuwa da Sani Diga ɗan jihar Maraɗin Nijar da Umar Muhammadu Kiringim Arewa sai Madum Tahir Gazamni da Magaji Soja Kiringin Arewa da Hassan Jambuta Kiringin Arewa gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Ibrahim Salisu ɗan Kaduna da Isu Haruna Kariya Nijar da Alhaji Jalo Mushiri Nijar da Lawal Bin Hambali MK Dan Silva da Husaini Mika dan masanin Rijau da kuma Ibrahim Yakubu Kiringim da fatar kun tashi lafiya.
Sai kuma gaishe gashin abari ya huce wanda ke zuwa wanda ke cewa ga gaisuwar sada zumunci zuwa ga Ahmadu Manija daga Bauchi anguwan Karofin Madaki da Matiu Garba daga Mina a jihar Niger da kuma Malam Shehu Ladan Yalwa da Sani Mai Manja Barikin Ladi da Danjuma Mai Faci Gindin Akwaci da JT Labji Kanduna sai kuma Aliyu Muhammad Maradawa jihar Zamfara da Mansu Baba Wuro na Fada sai kuma Muhammadu Dan Yarbawa makaniki mashinin Gindin Akwaci da Muhammad Damina Planning Gindin Akwaci da Maman Zahatu Mai Kifi Yalwa da kuma Maman Murja Mai Masa Yalwa da daukacin mutanen Yalwa baki da to alheri kin sani ma garin mu wato anguwar mu ne Yalwa fa anguwar mu ce Yalwa kuma si ce sa
ai to
ni ma zan yi amfani da wannan
dama ya anguwa ku ka ga da duk
baki
illahi ra yawa
gaba ya
sai da fata an tashi lafiya baka ka san kowane lokaci akan ce
fulani
akan ce fulani suna kwafsa ko
kware kuwa alhali ko kila ba kwafsa wani su kuma irin
bukatar su yawa hikiman su shikenan to wani ba fulata ni bai ji dadi ba kuma ya saba ganin kamar in aka je asibiti lokaci lokaci likitoci sukan ce za a yi gwaje-gwaje ko a ce ko ka kawo bayan gida ko ka kawo fitsari wani lokaci a dauki jinin da dai sauransu da gwaje-gwaje to shi da yace bai jin dadi sai yayi hikima sai ya je ban san ko gana kuna da irin wannan lemun kwalban ba akwai wani lemun kwalba a Najeriya da ake kiran shi lakasera
lakasera
yawa to ka san kalan lakasera
akwai lemun a Ghana
yawa to ka san kalan lakasera nan wani shi bai ruwan rowa sosai ba bai ja ba bai gashi nan dai
gashi wani ba shi da kauri haka
yawa fisa bili line fusai sai ka ce yayi kama da fitsari yawa shikenan sai shi ba fulata nan nan da ya tashi sai je dauko kwalban lakasera sabuwa filk wanda da murfinta da irin dai da takaddarta dai kamar yanda kake so watan nan sai fitsarin shi ya cika kwalban lakasera ci ya rufe da kyau ya tafi da ita asibiti shikenan sai da ya tafi asibiti ya je lokaci ya zauna layi yana rike da kwalban lakaseran shi da aka kira shi ya je ga likita sai ya shiga sai yana shiga ya zauna sai ya ce ba likita ya dika mishi kwalbar lakasere na ya ce yalla bai likita ga wannan roban ka sha ka ji abin da ke ciki abin da likita ya bada sai fata ko to kasan akwai wadansu jami'an jinya da suna da wasa da wadanda bisa ga koyarwa
da ke samu
ainihin jami'an kiwon lafiya na jami'an da su kwantama yawwa yana son yawwa a dan tattausa
musu
yawwa to shikenan saboda haka yana ta wasa yana wasa da shi bafulati shi kenan sai ya karbi kwalbar lakasera to da ya fita inda likita ya ce shiga ya je ya fita ya dawo sai ya tambayi likitan sai ya ce kasha da zaki ne sai likitan ya ce mishi ha ya kurba dai amma dai babu zaki ko kadan sai babalata da ya ce mishi yawwa ai dama robar ta na yi kan hanya shi ne na yi fitsari a ciki na kawo ka ji ko ina da ciwon suga to sun da kafin maka su ba zaki ashe ba da ciwon suga ke nan
yaji lakasera ba zaki
lakasera ba zaki
to shi ba mun abinka da fulani ba an ce ka zo da fitsari sai ka cika kwalba dam
wai da ba ta yake in an da a ce fitsari shi nan da zaki to yana da ciwon suga amma tun da
ba zaki
wannan ya nuna ciwon ba shi da ciwon suga shi ke nan to da ga malama Juli da daga ba da hadu sabili da ka tilas mu ja burki dan yanzu a
madadin ba mai ko bakeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika ni Amina Buhari Auna daga nan Birnin Washington DC nake sallama da ku.